أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata. Insha Allah, darasinmu na yau zai kasance dangane da hasada da kuma hakikanin sa, inda zamu ga menene malaman akhlaq suka yi bayani dangane abin da ya shahi hasada, meye hakikanin shi, meye kuma matsalolin da yake tattare da shi, da kuma hatarin shi a cikin rayuwar musulmi na duniya da ma makoman su ranan tashi alkiyama. Da fatan Allah subhanahu wataala zai fa'idantar da mu cikin abin da zamu ambata. Yana cewa inna ahada ar-raza'il akhlaqiyya al-ukhra allati iqtarnat ma'a nata'ij salbiyya kabira fi hayat al-fard wal-mujtama' hiya sifatu al-hasad. Dai daga cikin miyagun sifofi na akhlaq, ɗaya daga cikin miyagun ɗabi'o'i na akhlaq, miyagun sifofi na akhlaq wanda zamu iya ganin kenan tana ɗauke da natijoji masu munin gaske da yawan gaske masu girma a cikin rayuwar mutane a matsayin su ɗaiɗaiku, hakanan a cikin rayuwar mutane a matsayinsu al'umma. Shine hasada. Kina hasada ɗaya ne daga cikin miyagun ɗabi'u waɗanda suke tattare da, wato wanda yake tattare da miyagun natijoji masu munin gaske, masu girman gaske, masu haɗarin gaske. Sawa'in ya kasance akan mustawan rayuwar mutum ne matsayinsa shi ɗaya, ko kuma a matsayin rayuwar al'umma ne gaba ɗaya. Saboda haka lazim ne ya kasance mutum ya yi iltifati sosan gaske, ya lura da kanshi sosan gaske, kar ya kasance la samahalla irin wannan mummunan sifa ɗin ta sace shiga a cikin zuciyar shi har ya zamanto ta cutar da shi mugun cutarwa a cikin al'amarin rayuwarsa da ma a cikin al'amarin addininsa, watan duniyarsa da lahiransa. Wa ya'ni kama zakara ulama'ul akhlaq, me ma'anan hasada? Malaman akhlaq sun yi ma hasada ma'ana, kuma sun yi istifada da ayoyin alqur'ani masu girma, hakanan da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka, da ma malaman luga wurin fahimtar menene ma'anan hasada. Suke cewa hasada ma'anan shi shine al-huzunu ala ru'yati an-ni'ma ladal akharin wa tamanni zawalaha بل السعي في طريق رفعها عن الطرف الآخر. معنى حسد شيني يكسن شي متن ينا ينبقين تكي ينا باترانسا ينا جنقون شي سبو دمي سبو دياغا وتني إما أور موسو دغا تكن باين الله سبحانه وتعالى sannan yana matukan gurin ya zamanto wannan ni'ima din ta gushe. Kai ba ma wannan gurin ba kawai, ba zai isu da shi ba bali sa'i fi tariq raf'iha an tariq al-akhar aw an at-taraf al-akhar yana kokarin yaga cewa yayi sa'i yayi aiki domin ganin cewa ya kawar da wannan ni'ima din daga waɗannan bayan Allah subhanahu wata'ala ne watan kenan zamu iya ganin ma'anan hasada yana kunshe a cikin waɗannan al'amura guda biyu shine na farko zaman to mutun ya ga ni'ima kuma yayi gurin gushewan wannan ni'ima din daga waɗannan ma'abota ni'ima din abu na biyu shine ya kasance yayi sa'ayi domin ganin cewa ya kawo da wannan ni'ima din kina wannan ayyuka ne guda biyu wanda shi mai hasada yake kokarin aiwatarwa a lokacin da hasadan ya motso masa ransa ya baci na harko sannan ya kasance na biyu yayi kokarin ganin cewa in har ni'ima din bata gushe ba da kanta sai ya kokarin ganin cewa shi ya gusar da ita wannan shine ma'anar hasada sabanin abinda ake kira gibta shi gibta ya bambanta da hasada shi gibta yana nufin kaga wani abin alkhairi kaga wani ni'ima a wurin wani bawan Allah ba za ranka ba zai baci ba sannan ba za ka yi guri bai zamanto wannan ni'ima din ya gushe amma za ka yi fatan Allah subhanahu wata'ala ya baka irin wannan ni'ima din ko hiye da ita wannan shine ma'anar gibta wanda yake shine sifan da aka san mu'mine da shi mu'mini baya hasada sai dai yana gibta cikin ayyukan alkhairi kenan hasada ya shahe miyagun mutane wanda dabi'unsu ba su gyaru ba dabi'unsu ba dabi'un musulunci bane ba su ginu ba a cikin koyarwa na addinin musulunci su ne za su bata ransu saboda Allah ta'ala ya azurta wani saboda Allah ta'ala ya ba wani ni'ima sai zaman toran su ya bace sun yi ba'in ciki sun shiga cikin kunci sun yi fatan gushewan wannan ni'ima din in ma bata gushe da kanta ba ko kuma wani ya zo gusar da ita za su yi kokari su kansu ya zaman toran sun shiga cikin aiki tukuru ganin cewa sun kawar da wannan ni'ima din wannan shine ma'anar hasada yake cewa innal hasada yamla'u ajwa'ar ruh al-insaniya bizulma shi hasada yana daga cikin miyagun natijoji da kuma tasiri da yake da shi a cikin zuciya shine yakan cika zuciya da duhu abinda yake bukata shine zuciya ta cika da haske zuciya ta cika da tsarki zuciya kasance babu wani hikidi babu wani mummunan sifa a cikin ta sai son Allah sai son bayan Allah sai son alkhairi sai son aiwatar da aikin alkhairi abinda ake bukata ga zuciya kenan amma babban abinda hasada yake yi da kuma babban natija wanda yake da munin gaske wanda yake samar da shi a cikin zuciyar mutum shine zamanto ya cika zuciya da duhu wa yashawihu ma'aliman nafs sai zamanto dukkanin alamomi na alkhairi wanda zuciya take dauke da shi sai zamanto ya gurbatar da shi ya bata kamanninsa wa yuthiru fil mujtama' al bashari adam al amn wal qalaq wat tawatur an nashi' min halat al sira' al nafsi bi sabab dawafi al hasad na biyu daga cikin miyagun natijojin da hasada yake haifar da shi shine ya zamanto ya motsar da me rashin aminci a cikin mujtama a cikin rayuwar mutane na yau da kullum ya zamanto babu aminci sannan babu kwanciyar hankali sannan ya zamanto al'amura sun rikirkice sakamakon nata'iji na hasada wato wanda yake ya bugo ne daga me daga halat wato halayya wanda suke kai suna kawowa suna kokowa da junansu a cikin zuciya saboda me saboda abubuwan da hasada take aifarwa wanga yana hasadan wannan wannan yana hasadan wannan sai zamanto kowanne daga cikin zuciyar shi yana kunshe da sharri baya tare da alkhairi duk inda ya ga ni'ima fatan shi duk inda ya ga ni'ima ga wani bawon Allah fatan shi wannan ni'ima din ya gushe ya zamanto shi ya samu wani lokaci ko da ma shi ba zai samu ba abinda yake muhimmanci ya zamanto a wurin shi shine zamanto wannan ni'ima din ta gushe sai ya horin ciki sai hankalin shi ya kwanta sai ya samu natsuwa in ni'ima din bata gushe ba da kanshi zai kokarin ganin cewa ya gusar da ita ta kowane hanya domin samun lahiyar shi da saukin shi ya kasance a cikin gushewan wannan ni'ima din ne in har ni'imar bata gushe ba tana nan har ya zamanto ma tana ƙara bunƙasa ne tana ci gaba to shi kuma cutan sa yana ƙara yana karuwa ne yana cutuwa sosai zaka ganshi kaman mutun da baya da lahiya saboda tsabon hasada kenan wannan muna iya ganin natijoji ne wanda suke da hadari sosan gaske sakamako ne masu muni wanda hasada yake haifarwa a cikin mutane a mustawan su na daidaiku a mustawan su na al'umma a mustawan su na daidaiku shine mun ce yakan samar da duhu yakan cika zuciyar mutum da duhu wanda ana buƙatar zaman to zuciya ta cika ne da haske banda wannan sai rashin aminci saboda duk lokacin da kake da ni'ima hankalinka baya kwance wani yana fata wannan ni'ima ya gushe kuma ya zo ya guzar da shi ke dan baka da kwance hankali hakanan kuma baka da natsuwa hakanan kuma al'amura za su rikirkice saboda ayyukan da mutum zai iya yi imali wurin gusar da wannan sifa wannan ni'ima din duk abuwa ne wanda za su kawo matsala a cikin mujtama sai zamanto al'umma rayuwanta ya yi kunci ya lalace babu wani wanda zai natsu da wani babu wani wanda zai ji dadin zama da wani saboda hakanan yake cewa innal hasuda laysa lahu raha fi dunya wala yatana'am fil akhirah shi mutun da yake da hasada lalle baya da raha a cikin wannan duniya din sannan ba shi ba ni'ima ranan tashin alkiyama saboda me saboda Allah subhanahu wataala zai watsi da duk ayyukan da yayi ya zo cikin ruwaye wanda nan gaba zamu gani kan cewa hasada yakan kone kyawawan ayyukan mutum ya zamanto baya da komai kaman yanda idan wuta aka kunna wuta a cikin kiyawa wanda yake bushashshe ya ka gani zai zamanto duk wannan kiyawan ya gushe kawai sai zamanto dukannin sa ya kone sakamakon wuta to kaman mutum da yake hasada kaman yana aika ma kyawawan ayyukan sa ne wuta bai sani ba saboda haka ba shi ba ni'ima ranan tashin kiyama ba shi ba raha a cikin wannan duniya da وبما ان سعيه في حركه الحياه هو ازاله اثار النعمه عن الطرف المحسود فسوف يتلوث بانواع الجرائم النفسيه والعمليه ديكي كuma babban sa'ayin da shi mai hasada yake kokari ya ga cewa cikin wannan duniya cikin wannan rayuwar nasa shine ya gusar da alamomin ni'ima na shi wanda yake hasada ta kowane hali ya ga cewa wannan ni'ima din ya kauce saboda haka ta wannan hanyar ne zai kasance shi ya gurbata da nau'o'i na fasadi da nau'o'i na sabo iri-iri zai kama wagga hanya ya ga bata yi ba ya kama wannan hanya dukkanin su kun ba cikin hanyar Allah bane wa min baini zalika al-kidhb al-ghiba irtikabi anwa'i az-zulm wal-udwan bal qad yu'addi bil-amr fi halat al-hasad ash-shadida ila al-qatl wa safk ad-dima aidan yana daga cikin abubuwan da mutum zai yi irtikabi zai yi aikatawa zai aiwatarwa sakamakon mis sakamakon hasada zai yi ƙarya zai yi giba zai iya ya aikata dukkan nau'o'i na zalunci da kuma ketar iyaka. Ke wani lokaci abin zai ingiza shi zaman to me yayi ya kashare ya zubar da jini. Wannan kenan dun sakamakon me sakamakon hasada. Ka duba gani irin miyagun laifuka wanda za su yi su bijiro sakamakon hasada, sakamakon sifa guda ɗaya rak a cikin zuciyanka. Bayan ya samar da duhu, ya cika zuciyanka da duhu, sai zamanto ya rika haiho maka da sifofi miyagu kala-kala. In kai ƙarya domin ka gusar da wannan ni'ima bata gusu ba, ka shiga giba. In kai shi ma ka kuba yi ba, ka shiga zalunci da nau'o'in irin zalunci daban-daban. In kaga haka din bai ba, in ma zai kai har zuwa ga kisan kai da zubar da jini, sai ka aiwatar. Wannan din me miyagun na ta aishi, miyagun sakamako na hasada da kuma hadarinsa. Wannan kenan Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wannan mummunan sifa, ya kuma sanya haske a cikin zuciyarmu ta yanda ba ta gani sai abin da yake alkhairi, sai abin da yake shirya. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.